This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 18 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji cewa wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta isa Najeriya domin tattaunawa kan hanyoyin da 'yan Najeriya da mazauna Amurka za su ba da gudunmuwa ga ci gaban kasashen biyu. A jamhuriyar Nijar kuma wata tawagar ministocin kasar Turkiya ne suka kai ziyara domin karfafa hulɗar diplomasiyya ta fannin tsaro, makamashi, ma'adinai da kuma kasuwanci. Rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa gwamnatin tarayyar kasar ta ba da sanarwar cimma matsaya kan mafi karancin albashin ma'aikata na naira 70,000. Akan wannan ne muke son jin ra'ayoyinku can gaba a cikin shirin. Muna kuma nan tafe da shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum. Kuri'ar da Majalisar Dokokin Isra'ila ta kada wacce ke adawa da kafa ƙasar Falastinu ta janyo suka daga Falastinin da wasu ƙasashen duniya, inda majalisar ta ce samar da ƙasar babbar barazana ce ga Isra'ila. Majalisar ta ɗauki wannan matsaya ce yayin da ya rage 'yan kwanaki Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kawo ziyara a nan Washington DC. A daren Laraba, Majalisar Dokokin mai membobi 120 ta ce kafa ƙasar Falastinin a yankin da Isra'ila ta mamaye zai sa rikicin ɓangarorin biyu ya ci gaba da ɗorewa, ya kuma ƙara jefa yankin cikin ruɗani. Hukumomin Falastinawa dai sun ce ba za a taɓa samun zaman lafiya ko tsaro ba idan ba a sama musu ƙasa ba, suna masu zargin Isra'ila da jefa yankin cikin yanayi, wato mummunan yanayi. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya sauyi bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19. Biden ya bayyana hakan ne ga manema labarai yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Delaware. Shugaban na Amurka mai shekaru 81 ya harbu da cutar ne bayan gangami na farko da ya halatta a Las Vegas a ranar Laraba, inda aka gano yana ɗauke da alamomin cutar, a cewar sakatar yaɗa labarai a fadar White House Karen Jean-Pierre. Ta ƙara da cewa tuni an yi wa Biden allurar rigakafin cutar, tana mai cewa ya keɓe kansa a gidansa da ke Delaware. A yau Alhamis ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi a babban taron jam'iyyarsu ta Republican, inda zai bayyana amincewarsa da zaɓen da wakilan jihohi suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaɓen watan Nuwamba. Jawabin na Trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunkurin halaka shi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe a Pennsylvania a ranar Asabar. Jawabin na Trump zai wakana ne har ila yau kwana guda bayan da J.D. Vance, wanda ya zaɓa a matsayin mataimakinsa, ya yi nasa jawabin a gaban babban taron jam'iyyar.
My fellow Americans and my fellow Republicans, my name is J.D. Vance from the great state of Ohio.
Vance kenan a lokacin da yake gabatar da kansa a karon farko yake cewa ya ku 'yan uwana Amurkawa, ya ku 'yan uwana 'yan Republican. Sunana J.D. Vance daga jihar Ohio. Ana sa ran Trump zai amince da wannan zaɓe, wanda shi ne karo na uku a jere da jam'iyyarsa take ba shi takara a gaban dubban magoya bayansa da ke halartar gangamin a birnin Milwaukee. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na cewa aƙalla mutum sama da 19 sun rasa rayukansu a rangamar da 'yan sanda suka yi da ɗaliban da ke zanga-zanga a ƙoƙarin da jami'an tsaro suka yi na daƙile boran da ke adawa da yadda ake raba ayyukan gwamnati a Bangladesh. Ɗalibai a ƙasar ta Bangladesh sun kwashe makonni suna zanga-zanga, inda suke zargin cewa gwamnati tana raba ayyukan gwamnati ga muƙarraban 'ya'yan jam'iyya mai mulki ne kaɗai. Sai dai zanga-zangar ta jirkice ta koma tarzoma tsakanin ɗalibai masu boran a gefe guda da kuma 'yan sanda da ɗalibai masu goyon bayan gwamnati a ɗaya gefen. Ya zuwa yau Alhamis, adadin mutanen da suka mutu a wannan zanga-zanga ya kai mutum 25. Sabon Firayim Ministan Birtaniya Keir Starmer na karɓar bakuncin shugabannin ƙasashen nahiyar Turai a yau Alhamis, yayin da ya fara yunkurin ganin ya gyara dangantaka da ƙasashen yankin bayan da 'yan conservative suka fitar da ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Britain's Prime Minister Keir Starmer is welcoming some 45 European heads of government in a summit to discuss.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ta ce Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi lale marhaban da shugabanni kusan 45 daga kasashen yankin don tattauna batutuwan da suka shafi kwararar bakin haure, makamashi, tsaro da barazanar Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin da ke halartar wannan taro. Starmer, wanda ya kada jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya da gagarumin nasara a zaben da aka yi makonni biyu da suka gabata, ya sha alwashin ganin ya daidaita dangantakar Birtaniya da sauran ƙawayenta da ke nahiyar Turai.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata tawagar jami'an majalisar ba da shawara kan 'yan kasashen waje mazauna Amurka ta shugaba Biden ta isa Najeriya domin tattaunawa da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan sha'anin 'yan Afrika mazauna Amurka. Daraktan sashen tattalin arziki da saka jari na hukumar kula da 'yan Najeriya da ke kasashen waje Abdulrahman Tarib ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan tattaunawar wadda za ta mai da hankali kan hanyoyin inganta saka jari da kimiyya da kuma fasaha.
Nasu bangare din suna diba akan yadda wanda suke zama a America, musamman 'yan Afrika, yaya suke fahimtar rayuwa wato da gwamnatin America din kuma da kuma sauran kasashe. To sun ji wani su ji daga gare mu wani irin shawarwari za su iya su ba gwamnatin su wurin hada-hada da kuma harka da mazauna kasashen waje. To alhamdulillah an zauna an tattauna kuma an samu fahimta.
To ku wakilan wannan hukumar daga Najeriya, me kuka gabatar wanda kuke fatar Amurka ta yi wa 'yan Najeriya wanda zai ƙara inganta mu'amala ta cinikayya da kuma zamantakewa tsakanin ƙasashe ko wakilan ƙasashen biyu?
Na farko dai akwai abin da ya shafi wato ita ƙasar Amerika da kanta da ma yadda kuma ta ba da muhimmanci akan cewa 'yan Najeriya mazauna Amerika ba karamin gudunmawa suke bayarwa ba wurin tattalin arzikin Amerika. Bayan haka akwai ababen da ke fuskantar 'yan Najeriya a ita ƙasar Amerika, abin da ya shafi takardunsu har abin da ya shafi gurin taimako a cikin irin ayyukan da suke yi. Because in ba su samu irin wannan taimakon ba, akwai irin taimakon da ya kamata su yi wa ƙasar da suka fito daga, kamar Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka. Abin da ya shafi harkan tattalin arziki, abin da za su iya su sa hannun jari ga masana'antu da suke ƙasar Afirka, abin da zai iya taimaka su samu su taimaka gurin bunƙasa ayyukan ilimi da kuma kiwon lafiya da kuma noma da wasu ababen irin wannan. To a da can gaskiya wasu wanda ba Afirka ba sun fi samun irin wannan taimakon daga ƙasar Amerika, ba su 'yan Afirka mazauna Amerika wannan muhimmanci sosai da muke so ba.
Akwai takamaiman matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta a can Amurka waɗanda kuka gabatarwa waɗannan wakilan na Joe Biden domin a ɗauki matakan warware su?
Cewa duk kungiyoyi na 'yan Afirka mazauna Amerika sun samu goyon baya, sun zo da bukatu wanda yana da muhimmanci gurin taimakawa kasashen su. Kamar yadda nake da can ba a samu haka, to muna so Amerika da kuma sauran kasashen su ɗau irin wannan bukatun da muhimmanci, don su kasashen waje suna kukan mutane daga kasashen Afirika suna shigowa da yawa, kuma wasu ba tare da aiki ko wani abu ba. Mu kuma muna ganin cewa ai akwai abubuwan da ya kamata da su suna yi a nan gurin zai taimaka gurin ƙara aikin yi da kuma abin da zai iya taimaka rayuwar mutane a nan gurin wanda ba lallai ne sai sun ji cewa sun tashi su je can gurin.
Abdulrahman Tarab kenan, daraktan sashen kula da tattalin arziki da saka jari na hukumar kula da 'yan Najeriya da ke kasashen waje. Kasashen jamhuriyar Nijar da Turkiya sun cimma wasu yarjejeniyoyin aiki tare a fannonin da suka hada da tsaro da makamashi da ma'adinai da kasuwanci, a wani mataki da kasashen biyu suka bayyana a matsayin ƙara jaddada dadaddiyar alakar da ke tsakaninsu. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan da abokin aikinsa na tsaro Yasir Güler da Alparslan Bayraktar na makamashi da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri Ibrahim Kalin da Haluk Gorgu, sakataren tsaro da masana'antu, sai karamin ministan kasuwanci Osgur Volkan Agar ke kunshe a wannan tawaga wacce ta fara da ganawa da Prime Minister Niger Ali Lamin Zen a matsayin taron share fagen jerin zaman da bangarorin biyu suka yi a wunin Laraba 17 ga watan Yuli. Da yake bayyana ra'ayinsa kan sabuwar alƙiblar da aka dosa a tafiyar ƙasashen biyu, dan fafutuka Alhaji Salisu Ahmadu ya ce,
irin wannan hulɗai ai ita ce ake nema, tunda ita ce take huddo ƙasa daga cikin yanayin da take ciki. A yau ba Niger ba, duk ƙasar duniya tana so ta yi hulɗa da Turki. Allah ba mu dogon rayuwar da za mu ci ribar wannan abubuwan da aka sa gaba.
Daga bisani, kowane daga cikin ministocin Turkiyyar ya gana da takwaran aikin sa na Niger, inda suka tattauna kan fannonin da nauyin gudanarwa ya rataya a wuyansu. Turkiya da ke cikin masu kamun kafa don ganin ta samu mashiga a harkokin ma'adanai irin su zinare da uranium din da Allah ya huwace wa Niger na hangen ƙarfafa hulɗar tsaro da ƙasar mai fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga. Jim kaɗan bayan da suka gana da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani a fadarsa, ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya bayyana cewa
Turkiya ile Niger arasındaki ilişkileri daha da
iyi. Yace Turkiya za ta dauki dukkan matakan gudanar da ayyukan ci gaba da tabbatar da kudurorin da aka sa gaba don kyautata hulɗar ta da Niger. Turkiya na daukan yaki da ta'addanci da muhimmancin gaske, kuma kamar yadda aka sani matsala ce da ta'addabi yankin Sahel. A shirye muke mu taimaka da kwarewar da muke da ita a irin wannan aiki. To koya kwararru ke fasara wannan yunkuri? Mustafa Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Dama akwai mu'amala da ƙasar Turki musamman na tsaro. Dama ai ka sani Niger suna sayan makamai a wannan ƙasashe. Yanzu ga haraka ta kasuwanci da kuma haraka ta ma'adanai musamman su wani uranium wani petroleum.
A wani kwarekwaren bikin da ya gudana a ƙarshen rangadin wannan tawaga ta jami'an gwamnatin Turkiya, ministan man fetur na Niger Mustafa Barke da takwaransa na makamashi da ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Turkiyyar sun saka hannu kan wata yarjejeniya a fannin man fetur da iskar gas. Jigo a ƙungiyar Kodaye da ke kula da kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi, injiniya Rabi'u Malam Isa, ƙwararre kan harkar makamashi, na ganin alamun haske tattare da wannan yarjejeniya.
Kamfanin ruwa in suka budu wani babban alheri ne ga ƙasa. Ƙasa za ta samu kuɗaɗen shiga, matasa za su samu aiki.
Shekaru da dama Turkiya ke hulɗa da Niger a fannin ilimi da ayyukan gine-gine, kasuwanci da yawon buɗe ido. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kafin mu je ga buɗe layukan mu na tarho, ga shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. A ranar 3 ga wannan wata mai ci na Yuli ne aka yi wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihar Legas, wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan jihar, lamarin da gwamnatin jihar ta danganta da yanayin jihar. Kodayake bisa al'ada a farkon duk shekara hukumar hasashen yanayi ta Najeriya tana ba da sanarwa akan hasashen ta na kakar damuna, kuma a bana ta yi bayani cewa jihar Legas da wasu jihohi a sassan kasar baki ɗaya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zummar ɗaukan matakan kan da garki. Wannan shine dalilin da yasa na tuntubi Samani Idris Kaura, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi, wanda yace batu ne dake buƙatar gwamnati ta sanya ido akan ayyukan da mutane suke aiwatarwa.
Shi ambaliyar ruwa akwai abubuwa biyu dake kawo shi waɗanda Allah Ubangiji ya kawo, kamar irin samun ruwan sama mai yawa ko kuma yanayi na wasu gurare da suke suna kusa da gulabe. Akwai kuma mutane suna yin abubuwan da ke sa a samu matsala ta ambaliyar ruwa, kamar su je su yi gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma zubar da shara a magudanan ruwa da sauransu. Jihar Legas tana cikin jihohi a Najeriya waɗanda suka saba samun matsala ta ambaliyar ruwa, saboda kowa ya san jihar Legas, ya san jihar Legas zagaye take da ruwa. Sannan kuma a jihar Legas babu isasshen magudanan ruwa a wasu unguwanni, kuma akwai mutane da ke zama kusa da ruwa ko kuma sun zo sun yi gine-gine a wuraren da bai kamata ayi gine-gine ba. A watan da ya wuce naga commissioner kula da muhalli na jihar Lagos ya ji a irin waɗannan guraren ya ba da izini a ruguje wasu gidaje waɗanda bai kamata a gina su ba. To akwai laifin mutane da suna zuwa suna gine-gine inda bai kamata ayi gine-ginen ba. Ita kuma gwamnati bai kamata a ce bata san cewa ana gine-gine a gurin ba, ya kamata a ce gwamnati na sa ido kar ma ayi gine-gine a waɗannan guraren. To hukumomi kamar Nigerian Meteorological Agency masu kula da yanayi da Nigerian Hydrological Agency wadda hukuma ce a ƙarƙashin ma'aikatar ruwa ta tarayya, ita kuma wadda na fara faɗi ƙarƙashin ma'aikatar jiragen sama da yanayi, suna ƙoƙari a kowane shekara su ba da shawarwari game da ambaliyar ruwa da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Kuma jihohi da aka faɗi cewa za a samu ambaliyar ruwa a jihohin su ma suna nasu ƙoƙarin. Kamar jihar Kano, na ga kwanakin baya Dr. Nuruddin Abdullahi coordinator ne na ita hukumar ta NIMET da kuma commissioner ta muhalli sun ba da shawarwari ga mutane. So kamar dai yadda na fara faɗi, manyan abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa bayan su natural causes na samun ruwan sama da yawa da kuma matsalolin nan ta canjin yanayi su ne rashin tsare-tsare na gina birane. Idan akwai tsare-tsare na gina birane, akwai guraren da bai kamata a yi gini ba. Sannan kuma akwai matsala ta mutane, yanzu mutum zai sha ruwa ya jefar da ledar pure water a cikin magudanan ruwa. Ya kamata a ce a ƙara wayar da kan jama'a ta kafofin yatsa labarai, ma'ana radio, television da kuma kafafen yatsa labarai na social media na zamani.
Ana shi ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tulaberi ya ce ita ma jamhuriyar Nijar tana cikin barazanar ambaliyar ruwa a bana sakamakon sauyin lokaci a saukar damina.
Shekaran jiya ke zance a Nijar an samu ruwa inda ya sauka kutancin milimita 222 a wani gari cikin jihar da magaran Zandar wanda ake kira a runguza ko ina ruwa ne. Irin wannan yanzu aka samu 1-2 kenan, kaga garin nan bai zama. A yanzu ma haka maganar da mutane suke yi in cika shurara, mutane suna cewa gidaje suna ta zubewa kuma babu inda za a fake. To duka wannan cikin illolin gurɓacewar yanayi ne, canjin yanayi wanda yake shi ne umma abu isa duka irin wannan abubuwan. Kuma yanzu wai a ce kamar tsake-tsake damunan ne ba sani ba, kuma yanzu nan zuwa ƙarshen wannan watan na July da kuma zuwa watan August ne za ta ba da damuna. Amma dai ana nan yanzu ana ruwa kamar da bakin ƙwarya kamar yadda ake faɗi. Allah Ubangiji ya daidaita mana wannan albarkacin ruwa da suke sauka, ya sa za mu muma yanda za mu ci moriyayi ruwan nan da suka sauka da kuma wanda suke a gaba suke ta sauka da za su sauka. Shi dai wannan yana gwada yanda kamar mai damuna ba wani wanda zai ce kamar irin yanda da aka sani a ce ruwa in ya kama a lokaci kaza, tunda saboda wannan watan yanzu ba wai watan ruwa bane ba. Ma lalle ana samun ruwa, amma dai kan watan ruwan yanzu ana ɗayan kamar zuwa cikin August. To amma yanzu cikin wai muna cikin tsakiyar watan July ne, wai a shine ake maka ruwa kamar da bakin ƙwarya yanzu. To lalle dalilin akwai canjin harkokin yanayi kuma wanda suna da illa ga mazauni da kuma duka inda.
Shi kuma Farfesa Abubakar Dambazo, malami a sashen kimiyyar ilimin geography a Jami'ar Fasaha ta Wudil, ya yaba da yunkurin gwamnatin jihar Kano na samar da dokar sauyin yanayi ƙarƙashin jagorancin Watershed Erosion and Climate Change Agency, wato hukumar da ke kula da sauyin yanayi da zaizayar ƙasa, amma ba giringirin ba ta yi mai.
To gaskiya watan da farko ma dai abin mamaki ne a ce sama da shekara 30 ko 40 da muke zaune a matsayin jiha irin ta Kano da kuma masana da suka san menene illar shi wannan canjin yanayi da illolin da zai iya jawowa ga al'umma ga ƙasa gabaki daya. A ce a matsayin mu ta jiha kamar Kano ba mu da wani tsari ko daftari da zai kawo hanyoyin da za a yi maganin ita wannan matsala da take babba ce take addaba duniya kuma take addaba al'umma musamman ma mu jihar Kano da muke da tarin al'umma masu yawa da kuma yawancinsu manoma ne kuma mazauna karkara da birane inda wannan illa ta canjin yanayi ta fi addaba al'umma gabaki daya. Amma a wannan lokaci gwamnati ta yi tunanin lallai ya kamata a ce an sami wannan daftari kuma suka shirya wannan taro shine na biyu domin a kira mutanen da suke da ruwa da tsaki su ba da shawarwarin da ya kamata domin a ce an fito da shi wannan daftari an inganta shi domin kuma a fara aiwatar da shi yadda zai amfanar da al'umma. So wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da ya dace kuma abu ne da ya kamata a ce tintini an yi amma ba a yi ba. To amma yanzu kuma an sami ita hukuma da ta shiga gaba domin sanin mahimmancin abin aka zo aka ce a yi to kuma ya kamata a ce in an yi din a tabbatar cewa an aiwatar da shi domin a samu ci gaban da ake bukata a kai. Mafi yawancin matsalolin da muke da su a kasar nan shine ba wai yin daftarin ba. Amma babban matsalar shine akwai abubuwa da dama an yi su tsare-tsare masu kyau waɗanda an aiwatar da su za a samu ci gaban da ya kamata. Amma in an yi din sai a bar su a nan ko don dalilin siyasa ko kuma dama can watakila tunanin da yasa aka yi din shine akwai wani abu da aka hango a sama. Ko wani kuɗi da ake so a samu sai kuma aka ce a'a ai ba za ku samu wannan kuɗin ba sai kuna da daftari ne kama kaza da karan kuma in aka zo aka yi sai a ba abin ba tare da an yi amfani da shi ba.
Mai sauraro mun koro bayanai amma kuma lokaci ya ci mana sai a biyo mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince. Yanzu a madadin Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Malam Sammani Idris Gaura da Farfesa Abubakar Dambazau, da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To a gaida Aisha Mu'azu. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a saurari mu ta shirin ta biyu a Afirka akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyoyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To, rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cimma matsaya da kungiyoyin kwadagon kasar kan naira 70,000 a zaman mafi karancin albashi ga ma'aikata. An sami cimma matsayar ne a wani taro da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gudanar tare da shugabannin kungiyoyin kwadagon a yau Alhamis, bayan kwashe tsawon lokaci ana kai ruwa rana. To, shin a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu a fafutukar da yan kwadagon suka kwashe tsawon lokaci suna yi? Sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku da kuma musamman tasirin wannan. Lambar da za a kira mu kamar kullun 202-980-6850, amma sai an fara sa alamar tarawa da kuma daya. Muna da mai kira daga Katsina. Wake kan layi daga Katsina. Hello. To, ina ga murasa na Katsina. Kamar yadda muka ambata, muna so ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayi dangane da tasirin wato wannan matsaya da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar kwadagon kasar ko kuma kungiyoyin kwadagon kasar kan naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi. Shin wannan za a ce wato ya biya wato doguwar fafutukar da aka dade ana yi da ta fara tun daga yajiyajen aiki da dai sauransu da kungiyoyin kwadagon suka dade suna yi dangane da neman wato ingantaccen wato mafi karancin albashi? Sa'annan kuma wani irin tasiri ne wannan al'amarin zai haifar ga wato abin da ya shafi su kansu jin dadin su kansu ma'aikata, tattalin arziki da sauransu? Muna da wani daga Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa. Na Nasarawa, kana jin mu? Hello, na Nasarawa, kana tare da mu? To da alama na Nasarawa shi ma layin nasa ko kuma wato na'urar ta dan sami tangarda. Kamar yadda muka fada, wato a ministan watsa labarai shine ya bada wannan sanarwa cewa wato an sami cimma wannan matsaya bayan kungiyoyin kwadagon sun tattauna da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda suka kai karshe kuma suka gudanar da shi wato suka amince aka kuma wato rattaba hannu akan yarjejeniya. Shin wani tasiri ne wannan al'amarin zai haifar kuma muna ganin wannan za a iya ce ya magance ko kuma kwalliya ta biya kudin sabulu a fafutukar da 'yan kungiyar kwadago suka daɗe suna ta yi akan wannan al'amarin? Wani tasiri kuke ganin zai yi ga su ma'aikatan da kuma tattalin arzikin Najeriya, talakawan Najeriya ga baki ɗaya, kasancewar ana ganin abin da ya shafi albashi duk da yake ba duka 'yan Najeriya ne ma'aikata ba, amma abin da ya shafi albashi akan ce ya shafe su. Wasu lokutan na amto bari mu ga ko kuma mu ji wani daga Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Na'am.
Umar Faruk, barka da dare.
Barka ka dai sannu, ba da ra'ayi.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah, dangane da wannan matsaya da ita kanta gwamnati ta samu da ya kwadago, abubuwa ne wanda suke damun yajin aikin ba wai shi muke so ba, amma abin da su yankun ya kwadago nake so in gaya musu cewa wannan magana da tsarin wannan albashi babu abin da zai haifar a Najeriya in lahau hawan farashi yadda ake fama da wannan hawan farashin. Kaga idan muka ɗauki irin batutuwan abin da aka ce an ƙara wannan farashi, wallahi dole 'yan kasuwa za su ƙara kuɗi saboda suna ganin cewa wata yana ƙarewa, ai ma'aikata sun samu ƙarin albashi an raba musu ko kuma an jujjuya kuɗi sun ƙara yawa. Don haka mu abin da muke fata dai wannan irin wannan abin ne kun a ce an nemi irin wannan ƙarin albashi, gara a nemi matsalolin da Najeriya take ciki da matsalolin da ita kanta bangaren wannan janyi talahon fetur zai jawo mutane ko kuma ya jawo al'umma.
To madalla. To madalla Malam Musa Ngaro, muna da wani akan layi a Niger. Wake kan layi daga Niger?
Ibrahim ne wancin hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger, memba amurin matasan Africa Rashin jihar Niger.
Na'am, a takaice Malam Ibrahim a bayyana ra'ayi.
To hakikanin gaskiya wannan al'amari da aka yanke hukunci a yau gaskiya kullum ba ta biya kuɗin sabulu ba, ya kamata a ce sun shugabanninmu musamman manya a ƙasa fikira sun tara su tabbatar da abin da zai zama to ma Najeriya ci gaba ba koma baya ba. Janyi tallafin mai shine matsalar mu a Najeriya, kawai a maida tallafin mai shine kawai ci gaban mu kuma da dukkan wani dan Najeriya shine abin fatan mu kenan.
To masha Allah, tare da fatan kiran waɗanda aka yi ya isa ga kunnuwansu. Wake kan layi kuma?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Na'am, to menene ra'ayi?
To ra'ayina dai lallai muna goyon bayan ƙarin albashi da aka yi wa ma'aikata, to amma babban abin da muke so, muna so kada kaya a kasuwa ya yi tsada. Lallai gwamnati ta kula sosai kada kaya ya yi tsada, saboda wanda ba su albashin su ma su samu kuɗin da za su saya. Amma idan aka ce kaya ya yi tsada, lallai to ma'aikacin ma ba zai ji daɗi ba, sannan kuma wanda ba su aikin su ma ba za su ji daɗi ba. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi, mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To daga Bauchi bari mu isa da kanan Dabuwa. Ke kan layi a Kano?
Isa dan Malam Sarmo kuma tudun da jihar Kano Najeriya.
To madalla, bayyana ra'ayi gurguje.
To ra'ayina gaskiya duka za a jinjina gwamnatin tarayya a jinjina yan kwadago, amma ƙarin kuɗin nan da aka yi gaskiyar al'amari a rinka haƙuri, ana tsara ana duban bakin gata. Ita kungiyar kwadago ya kamata haƙura, tunda 2016 an taɓa yi ta yin za a maida minimum wage 50,000 ɗin nan, amma su kabir na su suka dage suka kiyarta. Allah cikin hikimarsa to yau ga hun gari ya waya, yawancin mutum yin ta a kan tati dan farko ba kula abu ake da ba, abubuwan kasuwa tashi suke yi. Saboda haka babban abin da za a maida hankali ita kungiyar kwadago ta kaɗa akalar gwamnati, ita ce a kawo kayan aikin gona, a kawo kayayyakin da za su samu matsala na talaka na ƙasa. Wannan shi ne tunanina da kuma gudunmuwa ta ga wasu fanar kana gudun kwanta.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bakin abin da za mu iya ɗauka kenan saboda ƙarancin lokaci. Masu sauraronmu, a nan wato muka kawo karshen wannan shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chang. Ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi, ma'assalama.